Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Bintu Suleimani ya race tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki cikin farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Litinin 18 ga watan Afrilu. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya an gudanar da wani taron neman zaman lafiya don haɗa mabiya addinai daban-daban da al'ummar ɓangarorin jihar Kaduna da ke fama da har-haren 'yan bindiga. Muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Alikaya ya shirya kuma zai gabatar. Sai muhimman rahotanni daga jaridun Najeriya. Sannan za mu kawo muku nasihar watan Ramadana. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya ne karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Prime Minister Ukraine ya faɗa jiya Lahadi cewa birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa da ke da matukar muhimmanci yana ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon Ukraine. Ba kwace birnin ba, Prime Minister Denis Shmyhal ya shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC. ‘Yan sa’o’i bayan cikar wa’adin da Rasha ta bayar ga mayakan Ukraine da ke cikin birnin mai tashar jiragen ruwa da aka yi wa ƙawanya su mika bakamansu. Har yanzu akwai sojojinmu, don haka za su yi yaƙi har zuwa ƙarshe, in ji shi. Da aka tambaye shi game da rahotannin da ke cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi imanin cewa Moscow na samun nasara a yaƙin, Shmyhal ya ce yayin da ake fafatawa a garuruwa da dama, karsan ne kadai a kudancin kasar ya fada ƙarƙashin ikon Rasha. Fiye da garuruwa, ƙauyuka da birane 900 an kubutar da su daga mamayar Rasha, in ji Shmyhal, yana mai cewa Ukraine ba ta da niyyar mika wuya a yakin gabashin Donbas. Ranar da ke zama ranar matukar farin ciki ga mabiya addinin Kirista, Papa Roma Francis ya yi wani roƙo mai sosa rai a ranar Easter na neman zaman lafiya a yaƙi mara kan gado a Ukraine da sauran rikice-rikice da ake ɗaukar makamai a duniya. Ya kuma yi gargaɗin cewa lamarin mai tada hankali na da haɗarin sanadin yaƙin nukiliya. Allah ya sa a samu zaman lafiya a Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita, wadda ke fuskantar ƙalubalen tashin hankali da ɓarna da wannan mummunan yaƙi na rashin hankali da aka tsunduma ciki ya yi, in ji Francis, yayin da yake magana daga tsakiyar baranda ta dandalin St. Peter's. Papa Roma ya kammala bikin Easter a farfajiyar da masu ibada suka cika makil a karan farko don bayan barkewar annoba a farkon shekarar 2020. Kimanin mutane 50,000 da ke dandalin da kuma wata hanya da ke dab da wurin sun yi ta tafi lokacin da ya ambaci Ukraine. Don Allah kada mu saba da yaƙi, Francis ya yi roƙo bayan ya yi Allah wadai da nuna ƙarfi yayin da mutane ke fama da wahala. Har ila yau, Papa Roma ya yi fatali da yaƙin da ake yi a Ukraine ba tare da ambaton shugaban Rasha Vladimir Putin kan matakin kaddamar da mamayewa da kai hari kan Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu ba. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ya afkawa wa gabar tekun gabashin Afirka ta Kudu ya kai 443, ciki har da wani mai aikin ceto, kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana jiya Lahadi, yayin da wasu da dama suka ɓace. Premier Lardin KwaZulu-Natal Sihle Zikalala ya shaida manema labarai cewa adadin waɗanda suka mutu yanzu ya kai 443, inda ya ƙara da cewa ba ga waɗansu mutane 63 ba. Wani jami'in tawagar masu ceto ya fuskanci wahalar yin numfashi kuma an ɗauke shi zuwa asibiti, abin takaici ya mutu. Ruwan sama ya fara barkewa a yankin gabashin da ambaliyar ruwa ya kamari, lamarin da ya ba da damar ci gaba da bincike da gudanar da ayyukan agaji bayan fuskantar ɗaya daga cikin guguwa mafi muni da za a iya tunawa a tarihi. Zikalala ya ce mummunan yanayi ya sa aikin da muke yi na tantancewa da ceto yana tafiyar hawainiya, amma mun sake dawa gaba ɗaya cikin sauri.
Nan ba da sanawa ba, Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma yanzu bar mu leƙa Najeriya, inda aka gudanar da wani taron neman zaman lafiya da ya haɗa kan mabiya addinai daban-daban da al'ummar ɓangarorin jihar Kaduna domin ganin kawo domin ganin kowa ya bada gudunmawa wajen samar da zaman lafiya mai daurewa da ci gaban kasar. Ga rahoton wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra.
Mataimakin shugaban kungiyar Kristoci ta Nigeria Kan Relation Jihar Kaduna Reverend Chris Ange wanda ke jawabi a wurin wani taron zaman lafiya a Jihar Kaduna. Ya ce zaman lafiya dai shine kawai zai cece al'umar wannan kasa.
Muna so mu yi magana da community su tashi su yi aiki sosai. Muna so mu samu zaman lafiya a Nigeria shine zai ba mu dama da zamu yi aiki da zamu so. Ni mutane muna so mu yi tafiya daga nan zuwa Sokoto ba zaman lafiya ba zamu yi ba. Muna so mu je mu ga yarenmu a Lagos ba zaman lafiya ba zamu zo ba. Zamfara Katsina, Kaduna, Sokoto, Niger, Borno, Benue, Plateau, Taraba, ba zaman lafiya. So muna roƙon babamu Buhari hatashi ayi abun ya kamata ayi mu samu zaman lafiya a Nigeria.
Rabaran Father Joshua Achi shine shugaban kungiyar da ta hada wannan taro na zaman lafiya a Jihar Kaduna da ya hada da daliban makarantu da kuma kungiyoyi daban-daban. Kuma yayi bayanin hikimar hada wannan taro.
Mun kira mutane ne domin mu zo mu tattauna kan salama a jihar tamu na Kaduna kuma kasar mu na Nigeria. Mun san da cewa inda babu salama akwai damuwa.
Menene dalilin kawo dalibai akan magana zaman lafiya?
Mun kawo su ne domin wani lokaci muna magana kaman mun sa su a gefe daya. Ya kamata mu fara tun ga kurciyan su mu ilmantar da su akan wannan ganar na salama.
To ko me daliban makarantun da suka halarci wannan taron zaman lafiya suka koya?
Sunana Gani Abdulganiyu, ina nan makarantar mata Independence Way. Mu dai amma muka fahimta yanzu zaman lafiya komai ne. In babu zaman lafiya babu Najeriya da. Mu dalibai mu ma an koya mana yanda zamu mu kira ɗan uwanmu dalibai yanda za su zauna da juna lafiya.
Na ta Blessing Matigias ni daga Government Girls Secondary School. An koya mana yau akan zaman lafiya kuma mun gode da mun program da muka zo yau zai kara mana zumunci.
Sunana Fadila Bakar Adam dan makarantar GGSS. Za mu iya taka rawar gani akan mun hada wata kungiya mu ma na dalibai da zamu rika bada gudunmawar mu akan zaman lafiya.
Taron zaman lafiyan da ya hada da mabiya addinai daban-daban da al'umomi daga bangaurori daban-daban na jihar Kaduna da ya tashi akan cewa dole ne kowa ya bada tashi gudunmawa wajen ganin an samar da zaman lafiya domin ci gaban kasa baki daya. Isa Lawal Ikra, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
To madalla an gaishe ka Isa Lawal Ikra ga Hafiz da labaran duniya kashi na biyu.
Na sojojin haɗin gwiwa daga Najeriya, Nijar da Kamaru ta faɗa jiya Lahadi cewa ta kashe mayaka masu tayar da kayar baya sama da 100 da suka hada da komandoji 10 a cikin ƴan makonnin da suka wuce yayin da suke ƙara zafafa kai harhare ta ƙasa da ta sama a yankin tafkin Chadi. Mayakan Boko Haram da kungiyar ISWAP da ta balle sun shafa fiye da shekaru 10 suna fafatawa da sojojin Najeriya a wani tashin hankali da ya ratsa ƙasashen da ke makwabtaka. Kakakin rundunar haɗin gwiwar ta ƙasa da ƙasa, Kanar Muhammad Dole, ya ce sojoji sun kuza cikin yankunan da 'yan tada kayar bayar ke iko da su a yankin tafkin Chadi, inda suka kwato makamai da abinci da kuma haramtattun mugun ƙwayoyi. Rikicin masu tayar da kayar bayar ya ta'allaka ne a yankin arewa maso gabashin Najeriya, kuma ya yi sanadin mutuwar dubban mutane yayin da ya raba miliyoyin mutane daga gidajensu zuwa sansanonin gudun hijira. Jami'an kiwon lafiya na Falasɗinawa sun ce mutane 17 suka jikkata a arangama da 'yan sandan Isra'ila suka yi a birnin Kudus. Rikicin dai ya ɓarke ne jiya Lahadi bayan da 'yan sandan Isra'ila suka shiga harabar masallacin Al-Aqsa domin kare wurin da Yahudawa ke kai ziyara. Wurin shi ne wuri na uku mafi tsarki a addinin Islama kuma mafi tsarki ga Yahudawa kuma wuri ne da ake yawan samun tashin hankali. 'Yan sanda sun ce ziyarar da Yahudawa ke kaiwa ta yau da kullum ce da aka saba, kuma sun zargi Falasɗinawa da tara duwatsu da nufin tashin hankali. Amma a bana, watan Ramadana mai alfarma na Musulmai da kuma tsawon mako guda na Idin Ƙetarawa na Yahudawa sun gudana a lokaci guda, inda dubban majiyarta suke ta tururuwa zuwa birnin Kudus. Rikicin ya barke a ranar Juma'a da ta wuce bayan da 'yan sanda suka ce Falastinawa sun jefo wani wuri mai tsarki na Yahudawa da ke bangaren.
Da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Roka da amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baga haka a kodi yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaamerica.com ko kuma sashin hausa.com yanzu sai ku daɗa kiyar zama don ku saurari shirin zauren matasa
Zauren matasa. Masu raro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA dake tabo abubuwan dake ciwo matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa na VOA za mu ci gaba da duba tasirin dakatar da shigowar bakin haure a yankin Agadez na jamhuriyar Niger. Shin hakan daidai ne ko dai ya dace a ciza a hura? Wakilin Muhammad Mahmud ya dauko mana shira.
Abinda zaka ci ma kai kanka ka bali haka taimaka mu wani gagara yake ya za a yi ka muka shi dadin wuga doka lalaci ne aka kama mutane ba doka bace boka kuma kawai wani na kaso ne aka kama mu jaha ta Agadez mu abinda muka doka kin
to malam Bashir Alhaji Sani bayan daktar da wannan safar ta bakin haure kamar mecece mafita a matsayin ka na matashi wanda a baya kun ga yadda aka gudanar da shi wannan abin na bakin haure
akwai mayoyi matsalolin da wannan abu da ya ya haifar wanda yake idan bamu yi hankali ba fa da shugabanni managarta wannan matsaloli ne da za a sha da su da shekara 100 ma ba za a ƙariwa da su ba yazo da menene yau duk da an ce bakin haure da ma an sani harkar tafe-tafe bulaguro ne matasa ne ke yi to wannan abu burus da yazo haka kama abu ya fado daga sama ya sa wasu matasa sun kasa daurewa sun sa kansu goto wasu hayoyi wanda yake matasa ne wanda yake suna da basira suna da karfin su je su aiki amma yau an hana su abin da ya kamata sun sa kansu harka shayi-shayi kamar yadda dawowa na ya fada wasu kanwanci abubuwa dai ga su nan ba za su fadu ba matsaloli ne da dama abun nan an haifar da su kuma mafita menene mafita yanzu yanzu zan san mafita abu ne wanda ya kamata yana son a zauna a yi nazari ya nan dai zan a takaice kamar abin da ya kamata tun can ma kafin dakilawa ga hayya da ya kamata a tsaya a jiba me za ta haifar kaga yana cikin mafita
haka
dakile hayyar wagga ta jigilar bakin haure me zai haifar to yanzu dai jafa abin da ya haifar ya haifu akwai shi yanzu kuma da sai zan can ta ina za a bullowa shine kenan kafin a dakile hayyar ya kamata a fido ma matasa me ya kamata a yi bayan can da mun katiba menene mutum yana zaman shi da mamman shi da baban shi da shugaban shi wanda yake kula da harkar lafiyar shi harkar tsaron shi me zai fudda shi ketar sahara a kadan yayi tafiya kwana biyar ko sati guda ba ruwa ba wanka kasan ba karamin abu ba a tsaya a jibo ya hatsarin da zai je tarnata ya za a yi komfaran shi da hatsarin da ya kura shi daga nan cikin kasar shi ya kai shi wancan kasa to kaga za mu iya cewa wa'anga da muke tare su suna wa'annan dokoki watakila idan aka jiba za mu iya cewa sun fi zama hatsari da tashin hankalin da mutum da zai je tarbata kaga wannan abin jiba ne ku jiba da ake hana wannan mutane amma malgrade duka sun gwammace musu tsayi to me kora su wai daga nan shi da ake ta abin da ya fudda ku sura mai shi ya je fada wuta ya fi wuta zafi
kamar yanzu ya kake ganin za samu mafita ga matasan da suka bar aiki wannan yanzu kuma suka dubo suna zaman kashe wando
mafita abu dai ne har gar kashe wando tayyawa so ma ji yayyawa Niger Niger babu masana'antu yan kasuwa ba su da masana'antu haka zalika gwamnati shi bai yi ba wayanda ke nan ma kadan kada ana neman dakile su su bar aiki kwata kwata to ina mutane za su sa kansu dan kasuwa lokacin shi kace company zaka yi ba kai da kanka ba za ka taso kai aiki kana da bukatar dokan ma'aikata to tax da gwamnati zai masa fidda ma abin gare daya shi kuma bai yi ba kaga wannan mafita guda ce kenan wannan isu ne ya kamata mu fidda shi cikin ranmu wanda yake idan mutun ya tashi zai yi wani abu na ci gaban kasa a kama mai kasan mu ce yake ba wata kasa bace wata uwar duniya ji za ta ribanta da abu sannan abu na biyu kuma abu na biyu ne ne banci wannan masana'antu tun kafin alike wanga abu akwai izinin mu na wanda yake ma'aikata matasa da dama sun samu aiki cikin kasa kun ga yadda aka zo su ma aka rufe su wannan shi ma ya ƙara kawo to da shi mai number kin ya ƙara karuwa sosai
adadin masu zaman kashe wando ya ƙaru kenan
adadin masu zaman kashe wando ya ƙaru sosai ba azanci
Malam Muhammadu idan muka dawo wurin ka kai safara daga Agadez zuwa Alhe kuma safarar ku ita ne hadda ma su bakin hauran cikin wannan jigilar da kai tai ya za a kwatanta yanayin da a wancan halin lokacin da kuke wannan jigilar ta bakin haure da yanzu
lokacin da can muke wannan harkokin ana samu sosai amma yanzu abin aka zo aka taushe shi baki da babu wani abu wanda ke shigowa samu di ya canza yanzu shumai sun yawa babu komai cikin gari ko kuma da wannan lokacin muna samu an muna taimaka mu wasu kuma ga aika ana samu cikin gari da kyau yanzu ga komai ya tsaya shine kenan ya kamata a jiba mafita wanda yake za a samu matasha a rage shomaji da wanda yake ga su suna da niyyar su bada a bar su su taya su bada an tare an kawo matsaloli an sa cikin gari abubuwa duk sun yawa dai ga su na dimu masu mai zamu ci ba
to kuma kamar Hamid abinda muke so mutane su gane kamar sai an ce an dakatar da bakin haure sai mutane su ga su yi mamaki kamar ita ne za a shafo mutane a garin ko shi harkar bakin haure da ta shigo tabarkalla kamar za kan mata kowa ya samu karuwa tunda akwai wanda yake otal gare shi kaga in aka ce otal kenan kaga mata ne suke wannan aiki wani biro yake saidawa wani kuma kabu-kabu yake zai ɗauki mutum daga nan ya kai shuri kaza a Maiduguri to yanzu wannan abubuwa duka ba mu so yanzu a jiha a fadin jiha a garin babban aikin da an dauko yanan gara a garin aikin shine aikin kabu-kabu ko na alele da to shi da kanshi mutane ba a bar su bayan da suke tunda cikakkun da ake musu sun yawa mutane sun rasa misali sun rasa ina za su sa kansu cikin rayuwar da ake ciki yanzu PCG da live kuma abu na biyu babban matsalar da take ci mana tuwa kwarya mu mutane a garin yanzu an zo an ce an tsere bakin haure to ai akwai immigration din su gwarawan da OEM take finance din su da menene yanzu zaman da ake shi ba gwari ya haɗa a garin jin dadin rayuwa a zaman da ake saboda mene me yasa na ga ya haka nan ka gani yanzu su bakin haure wanda aka cikin kanka na refugee kamar mu ala wuraren da ake sansanin yan gudun hijira ko me ake ce me eh yanzu duka zaka ganin su biya gare su farmu a kudin da ake ba su abincin su wuce ki abincin da suke ci ko dan gari ba zai ci shi ba to ai dan menene su magabatan da namu da suka tashi mu wannan abun ICC nazari su gani to bari su gyara mu ai kamata mu fi su jin dadi ba su bi kawai su jin dadi su zuwa wani sai ke ne kamata mu a ci mu muna jin to mu zubanci an tsira mu ba ruwan su da mu ba san cin mu ba ba san shan mu ba ba san yadda muke yi ba kuma in kana sana'a a bika a dame ka me ya din yadda kamar yadda naga maka na a garin su babu wata sana'a da ta wuce ni ta mata sawar tun ce ka kabu da alele ta to ita da kanta fuskantar matsaloli take kullum yau an kama ka gobe ai kaza wanga takarda wanga takarda to saboda Allah da Annabi ya ake so ai ya ake so ai kenan ya kamata gwamnati ya tsaya
kenan bayan da matasan suka saki kamar wannan harkar ta bakin haure sai kama sana'a kabu ade a taba da kuma alele ta
eh saboda
haka ma kuma ana
eh saboda babu wata sana'a da za su yi wata sana'a ce za su yi ba fita ko guda ita ce wannan wanda in ka shi sha magani yanzu gome ake cewa yanzu zaka shiga ta yanzu zaka dan samu abin da zaka koren bakin ka kuɗa ita kadai ce dingirin a garin tsinka sana'a da an dubo wannan tunda yau ko baka da kiliyan baka da komai in ka sai ajiyar tanko kabu-kabu da kafa ta kafa ki fasa ji ka tare ka samu abin da zaka samu to ita ma kaga tana fuskantar kalubalen da ake ciki to mu babban kiran da muke yi bai kamata ba a ce yau dan gudun hijira wanda yake zo wani ya yi dan gari hin dadi bai kamata ba haka nan ba saboda ni na tabbata na imani ga Allah abinda yadda suke hin dadi wani dan gari ba ya hin dadi duk wata biyu su ake su ci mai kyau su sha mai kyau ai muna gani ba makafi bane muna ga abin da ke gurana cikin gari
yawa to malama sakina wato Ayuba zamu dawo wurinki yawa kamar wannan haraka ta bakin haure daga cikin bakin hauren da wannan haraka ta tsasa aka dakatar akwai mata waɗanda suke zawa kuma irin wannan safara a baya kun ci muriyar wannan safar ta bakin haure bangaren mata shin ya za a kwatanta yadda wannan matsalar ta shafe ku bangaren mata a hali yanzu
na farko dai a misalin da zan bada ko a yanzu a cikin yanayin da ake ciki mai hankali yana nura a da yadda ake me yake zargani a cikin garin agadi ko me yake wucewa yana zuwa abin alkairi ya bambanta da wanga yanayin da ake ciki na yanzu
masu sauraro nan za mu sake dasa aya 20 Makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar Amurka da wakilin mu na yankin Agadas Hamid Mahmud Nasiru da Maili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
madalla an gaishe ka Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar Najeriya
zan fara sharhin jaridin ne da jaridar Dizje daya daga cikin manyan labaran jaridar Dizje na cewa jami'ar APC da ke mulki a Najeriya ta tsaida ranakun 30 da kuma 31 ga watan Mayu mai zuwa a matsayin ran da za ta gudanar da zaben fidda gwani na dan takarar shugaban kasa na jami'ar a inda kuma ta aje 23 ga watan Mayu domin gudanar da zaben fidda gwani na yan takarar gwamnonin jihohin Najeriya sai kuma jaridar Leadership a inda jami'ar ta APC ke bayyana ranakun gudanar da zaben fidda gwani na yan takaranta na shugaban kasa da kuma gwamnoni jaridar Leadership ta bayyana cewa tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari da kuma tsohon sanata Kabiru Marafa daga jihar ta Zamfara sun fice daga jam'iyyar ta APC zuwa jam'iyyar PDP a wani taron manema labarai a gusau fadar gwamnatin jihar Zamfara shugaban jam'iyyar PDP a jihar Zamfara Kanal Balamande mai murabus ya ce jigajigan jam'iyyar ta APC sun dawo jam'iyyar PDP ne bisa la'akari da yadda jam'iyyar ta APC a jihar Zamfara ta shiga wani hali na kakana kai sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugabannin addinai na Kirista da na Musulmai da kuma yan siyasa a Najeriya bakin sa yazo daya wajen kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da farka daga bacin da yake domin magance matsalar tsaro da yanzu haka yake neman ya mamaye kasar baki daya shugabannin Churchin Methodist da kuma Anglican a Najeriya sai wannan kiran ne a wani taro da suka gudanar cewar shugaban Churchin Methodist Dr. Samuel Uche akwai bukatar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kara zage damtse wajen shawo kan matsalolin da ke addaban Najeriya musamman ma dai na tsaro sai kuma jaridar The Sun daya daga cikin manyan labaran ta na cewa dakarun sojin Najeriya da ke yaki da ƴan kungiyar Boko Haram da kuma ISWAP a yankin arewa maso gabashin Najeriya sun kashe ƴan kungiyar kimanin 100 a wani batakashi da aka yi tsakanin dakarun sojin Najeriya da kuma ƴan kungiyar ta Boko Haram ko kuma ISWAP a yankin tafkin Chadi kakakin rundunar sojin Najeriya Kanal Muhammad Dole da ke yankin na kasar Chadi ya bayyana haka a sharkwatar rundunar sojin da ke Njamena kasar Chadi wasu daga cikin komandojin da aka ce an halaka sun hada da Abubakar Dan Buduma da Abubakar Shuwa da Abu Ali da kuma Abu Jibrila sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran ta cewa fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari ta maida martani game da sukan da gwamnatin jihar Rivers ne ya samu wuke yema gwamnati dangane da ahuwan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi wa wasu tsaffin gwamnonin jihar Plateau da kuma Taraba wato Joshua Dare da Jole Nyami a makon da ya gabata sai dai fadar shugaban kasa ta zargi gwamnan jihar Rivers da kyan halartar taron majalisar koli da aka kira domin zartar da wannan hukunci duk wata cewa an gayyace shi babin jibrin murai Amurka daga Lagos
aka shirya baban gida Jibril masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari nasiha akan falalar azumin watan Ramadana
Assalamu alaikum sunana Tahiru Musa Reza wanda aka fi sani da Bille hakika mun shigo wata mai alfarma watan azumi wanda Allah ya wajabta mana shi yana cikin farilloli ingantattu don haka tasirin wanda na samu a cikin watan azumi wata mai alfarma shine na samu canjin rayuwa don wata ce mai alfarma wanda manzon Allah ya ce in ka shiga ciki ka dada kama kanka fiye da da tunda aka shiga watan azumin nan na kama kaina fiye da da dai don wannan umurni ne na manzon Allah kuma buri na shine ubangijin Allah ya hore min abunda zan ba man makwabta irin su sadaka da zakka da sauransu wanda Allah ya kaida na jidin gurgudu ina da niyan haka don wajibi ne ga musulmi in har yana da abunda zai taimaka ya taimaka kuma ina fatan hakan din yi dayu Allah ya yarda dan taimaka ma makwabta da ƴan uwa da abokan arziki didin abunda gurgurun abunda Allah ya hore min ni ma dan shiga cikin babban su kuma shi azumi muna cikin ta muna yin ta abu ne wanda Allah ya ce in har Allah ya kawo mu wannan wata muka shiga cikin azumi abubuwa da yawa ka janye shi ka kama kanka kuma Allah ya yarda da yaddan shi da karfin ikon shi za mu rike wannan alkawarin da muka dauka don muddin muka saba ma wannan abun din da alkawarin da Allah ya ce mu rike azumin mu ba daidai bane
Masha Allah ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice
Prime Minister Ukraine ya faɗa jiya Lahadi cewa birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa dake da matukar muhimmanci yana ci gaba da kasancewa karkashin ikon Ukraine ba kwace birnin ba Prime Minister Denis Shmyhal ya shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC yan sa'o'i bayan cikar wa'adin da Russia ta bayar ga mayakan Ukraine dake cikin birnin mai tashar jiragen ruwa da aka yi wa kawanya su mika bakaman su Ranar da ke zama ranar matukar farin ciki ga mabiya addinin Kirista, Papa Roma Francis ya yi wani roko mai so sarai a ranar Easter na neman zaman lafiya a yaki mara kan gado a Ukraine da sauran rikice-rikice da ake daukar makamai a duniya, ya kuma yi gargadin cewa lamarin mai tada hankali na da hadarin sanadin yakin nukiliya. Allah ya sa a samu zaman lafiya a Ukraine da yaki ya daidaita wadda ke fuskantar kalubalen tashin hankali da barna. Da wannan mummunan yaki na rashin hankali da aka tsunduma ciki yayi inji Francis adadin wadanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ya afkawa gabar tekun gabashin Afirka ta kudu ya kai 443 ciki har da wani mai aikin ceto kamar da wani jami'in yankin ya bayyana jiya Lahadi yayin da wasu da dama suka bace Premier Lardin KwaZulu-Natal Sihle Zikalala ya shaida wa manema labarai cewa adadin waɗanda suka mutu a yanzu ya kai 443 inda ya ƙara da cewa ba ga waɗansu mutane 63 ba. Rundunar sojojin haɗin gwiwa daga Najeriya, Nijar da Kamaru ta faɗa jiya Lahadi cewa ta kashe mayaka masu tayar da kayar baya sama da 100 da suka haɗa da kwamandoji 10 a cikin 'yan makonnin da suka wuce yayin da suke ƙara zafafa kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a yankin tafkin Chadi. Mayakan Boko Haram da kungiyar ISWAP da ta balle sun shafa fiye da shekaru 10 suna fafatawa da sojojin Najeriya a wani tashin hankali da ya ratsa kasashen da ke makwabtaka.
Manuniya.
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Kasan nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwayi.
Ba shi yasa ba muka ce gwamnati ita ce babban Boko Haram.
Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
Masu sauraro a da muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya ci ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau sai ce taku Inta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar sai ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya ma assalamu